This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji Sanata Muhammad Hassan Dambu ya gabatarwa da majalisar dokoki kudirin neman abinciki wata badakalar kudin wutar lantarki. Kotun Kola Abuja ta soke zaben wasu sanatoci biyu ɗan jam'iyyar adawa ta PDP da suka fito daga jihar Anambra. A can kasar jamhuriyar Niger kuma, ƴan jam'iyyar adawa ne yake barazana kai gwamnatin kasar da sarakunan gargajiya gaban kuliya. Muna dauke da duk waɗannan rahotanni. Haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga kasar jamhuriyar Kamaru. Kada a manta layukan wayar mu a buɗe suke a yau domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa wato plus da 1, sannan a jero lambobin. Ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a, barkanku da wuni. Akwai fargabar da ake da ita na cewa cutar nan da sauro ke haddasawa da ake kiranta Zika tana daɗa ƙara haɓaka a duniyar nan, musamman a ƙasashen nahiyar Amurka, lokacin da dubban mutane daga ƙasashe daban-daban za su dira a ƙasar Brazil domin halartar wasannin motsa jiki na Olympics na wannan shekara. Abinda kuma zai sa watakila da yawansu su ɗauki cutar su je su kai ta ƙasashensu su baza ta. Yanzu ana ƙyasan cewa cutar Zika dai ta shafi mutane kamar 4,000 a can ƙasar ta Brazil, kuma tana janyo ana haihuwar jarirai masu ƙananan kawuna. Har zuwa yanzu dai cutar nan ba ta da magani.
A daidai lokacin da ake shirin son babban taron kolin shugabannin ƙasashen Afirka gobe a birnin Addis Ababa, jihar Babar Ethiopia, gwamnatin ƙasar Burundi ta sake maimaita cewa ita fa ba za ta karɓi duk wasu sojin kiyaye sulhu na ƙasashen Afirka a cikin ƙasarta ba. A jiya Alhamis ne gamayyar jam'iyyun adawa ta CINARED ta fito tana roƙon ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ma ƙasashen duniya da cewa su aika wannan runduna ta kiyaye sulhu a can Burundi. Madugun gamayyar ta CINARED Lionel Yangoma ya ce idan ƙasashen duniya ba su janye shirinsu na aika wannan runduna ba su tabbatar da zaman lafiya ba, to mutanen Burundi za su fito da ƙungiyoyin banga da za su yaƙi abin da suka kira izgilancin shugaban Burundi ɗin Pierre Nkurunziza. Sai dai tunu gwamnatin ta Burundi ta ce duk wata runduna irin waɗannan ta sojan da za a tura daga wata ƙasar waje za ta yi mata ɗaukar kamar rundunan mamaye murindin ce kawai.
Kwamishinan hukumar kiyaye haƙƙoƙin bil'adamin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ya ce hankalinsa ya tashi ainihin da jin irin rahotannin da ke fitowa daga Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya kan gallaza da sojojin ƙasashen ƙetare da ke aiki a can ƙasar suke wa ƙananan yara. Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce galibi dukkan laifuffukan nan ba yanzu aka yi su ba, tun shekarar 2014 aka yi su, amma yanzu ne abin yake fitowa sarari. A kwanan baya ne dai wata tawagar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya suka zanta da wasu 'yan mata guda huɗu da suka ci sojan ƙasashen wajen sun gallaza musu ta hanyoyi daban-daban na jima'i. Biyu daga cikin 'yan matan sun ce sojojin ƙasashen Turai sun yi musu fyaɗe, yayin da wasu 'yan mata biyu kuma suka ce an tilasta musu su ma su yi karuwanci har aka san suna yin jima'in dole da sojojin ƙasashen Turai ɗin. To ba dai riga aka bayyana ainihin su sojan ko 'yan wuce ƙasa ba ne, to amma uku daga cikin 'yan matan huɗu sun ce suna jin sojojin nan da ƙyar bayan ƙasar Georgia ba ne. To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC ne fa.
Masallata aƙalla biyu suka rasa rayukansu yayin da wasu bakwai suka samu raunuka a lokacin da wasu maharba suka afka wani masallacin 'yan shi'a da ke gabashin Saudi Arabia a lokacin sallar juma'ar yau. An kai wannan farmaki ne akan babban masallacin Imam Reza da ke unguwar Masahen a garin Al-Ahsa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudiya ta ce ɗaya daga cikin maharan ya saki babamansa ne a cikin masallacin yayin da na biyun ya buɗe wuta da bindigarsa. Izuwa yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin.
To a kashe shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya tabbata wani ko wata jam'iyyar ta Democrat ne za su gaji kujerar shi ta shugabancin Amurka din a zaben da za a yi cikin wannan shekara da muke ciki. Jiya ne yake jawabi ga wani taron yan jam'iyyar tasu a Baltimore inda Obama yake jaddada cewa yan Democrats ne za su lashe zaben da za a yi a watan Nuwamba su gaji ne ko da akwai dai wani mai wata shakka su sani tun yanzu. Yace hujjarsa kuma ba wata abu ba ce illa domin jam'iyyar su ce kawai take damuwa da abubuwan da ke damun mutanen Amurka. A cikin wani abin da ake ganin kamar arashi ne yake wa dan takarar jam'iyyar Republicans wato Donald Trump, Obama yace Amurka ba za ta yi kima ko kuma ta karfafa jagorancin ta a idon duniya ba, mujin ta yi kuskuren zaben yan siyasar da ke zargin musulmi ko suke kokarin su zama kanwar Ingiza Amurkawa suna rigima da junansu. Donald Trump dai ya nemi a dakatar da barin musulmi suna shigowa cikin Amurka din, ya kuma haddasa cece kuce sosai a cikin jam'iyyar su ta Republicans.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda aka daji a daga farkon shirin, Sanata Muhammad Hassan Dambu ya gabatarwa da Majalisar Dokoki ta Najeriya kudirin neman a binciki wata bazakalar kuɗi da aka fitar da ita a baya domin inganta wutar lantarki a ƙasar. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Tun dai kafin hawan wannan gwamnati ake ta kokawa da irin bazakalar da aka tafka bangaren samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. Sanata Muhammad Hassan Dambu ya ma gabatarwa Majalisar Dattawan Najeriya wani kuduri akan haka.
We've realized that over $8.4 billion.
Mun gano an kashe sama da dalar Amurka miliyan 8,400 a shirin samar da hasken wutar lantarki a ƙasar nan. Dala miliyan 1 kacal ka iya samar da megawatt daya. Ma'ana madudin kuɗin nan da aka ce an kashe har dala miliyan 8,400 zai iya samar da akalla megawatt
8,000 megawatts of power.
Alhaji Abdulkarim Dayyabu da ke zama shugabar rundunar adalci ta Najeriya ya shafa shekarar shekaru yana kokawa bisa bazakalar bangaren wutar lantarki.
Ai maganar wutar lantarki dama da aka so mu kashe ta, ai baka san ina adadin marasa lafiya da suka mutu a asibiti da muka kyauta ba. Baka san irin masana'antun da ike na biliyoyi da trillion daloli tun irin na da suka mace masu shi suka mace ba har bankuna suka rike cewa irin wannan masifu za mu bi kadin su. Ai magana ce na cewa wutar lantarki ita ce kashin bayan abin da ya kawo duk wata masifa ta talauci da yunwa, saboda shi ne abin da za a yi amfani da shi a raya kowace irin sana'a.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. A yau ne kotun koli ta soke zaben wasu sanatoci biyu, baki ɗayansu dai sun fito ne daga jihar Anambra kuma yan jam'iyyar PDP ne. Daga Abuja ga Madina Dauda.
Daga dukkan alamu, wutar rikici na ci gaba da ruruwa a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Domin a yau din nan ne kotun koli ta rusa zaben sanatocin PDP guda biyu daga jihar Anambra. Sanatocin su ne Andy Uba, wanda yake wakiltar Anambra ta Kudu, da Stella Oduwa, tsohuwar ministan sufurin jiragen sama, wacce take wakiltar Anambra ta Arewa. Menene ma'anar wannan hukunci kenan? Tambayar kenan da na yi wa barista Johnson Jacob Usman, lawyer mai zaman kansa a Abuja, ga abin da yake cewa.
If there is a judgment nullifying their election, it will be specific. In law, we don't depend on inference. And to my little understanding of law, is the parties involved that are bringing inference into the judgment of the Supreme Court. Because the judgment of the Supreme Court is straight and very, very clear. Nothing was said about the election of Senator Andy Uba, Stella Oduwa, or any other members of the National Assembly.
Jacob Usman yace a shari'a ba a harsace, waɗannan ƴan majalisa suna kan kujerar su daram-dam-dam domin ba shari'ar su bace. Kotun koli ta yanke hukunci ne akan wane ne shugaban jam'iyyar PDP a Anambra, ba hukuncin zaben ƴan majalisa bane. To sai dai ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Kadi, yace dole ne shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya dau mataki.
Ai daga wannan kotu sai Allah ya isa. Ai su waɗannan mutane an duba, wanda za a iya cewa shi kam kusan bai da sa'a, saboda a bayan in kin tuna an ma taɓa rantsar da shi a matsayin gwamna ya kwanaki 18 kawai kotu ta ce ba shi ba ne. To da Andy Uba da kuma Stella Oduwa, wadda ta yi ƙaurin suna a lokacin da take ministan sufurin jiragen sama, sukan da su da majalisar dattijai sai dai kuma nan gaba, amma an rushe su. Kuma dole ne shugaban majalisar dattijai Senator Abubakar Bukola Saraki ya rantsar da waɗanda za su mai gurbin su. Abun mamaki kuma waɗannan mutane su ne Chris Uba wanda kani ne a wurin Anduba, da kuma Prince Emeka wanda shine zai mai gurbin Stella Odua.
Na yi kokarin samun mai magana da yawun jam'iyyar PDP ta ƙasa domin mu ji ko menene martanin su a game da wannan hukunci, amma kokari na ya ci tura. Watanni biyu da suka wuce ma dai an rusa zaben Uche Ekunife mai wakiltar jihar Anambra ta Gabas a majalisar dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina. A jamhuriyar Niger kuma ƴan hamayya sun yi barazanar shigar da ƙarar gwamnatin Isuhu Muhammadu da sarakunan gargajiya saboda zargin su da taka dokar da ta haramtawa sarakunan ƙasar tsoma baki a harkokin siyasa. Sule Mumina Barma ya aika mana da wannan rahoto daga Yamai.
Ba wai muna zargin su bane, ni din nan na tabbatar da an yi muhawara a misali jihar Maradi inda gwamna ya kirawo masu sarakan kap jihar ta Maradi inda ya gargade su da cewa su je su mu shugaban kasa mai mulki yanzu su mishi kamfe. Kuma ina tabbacin da na samu wani di wanda tara masu garira cikin wata komin ya ba su riga, ya ba kowane mai gari aka ba shi riga, aka ba shi shiga, kuma aka ce je ya gargade talakawan shi domin su jiha ma shugaban kasa kuma ya jiha musu fuskar takara. Dokokin kasar mu sun hana sarakan gargajiya su yi siyasa. Su yi hatara.
Dan majalisar dokokin kasa daga mazabar yankin Maradi bugo da kari sakatare jiran na jam'iyyar MNSD Madugar Kawancan Adawa Tijani Abdulkadiri kenan dake tabbatar da hujjojin su na samun wasu sarakunan gargajiya da shiga harkokin siyasa domin su bashi kur'un su a zaben 21 ga watan gobe. Sai dai a cewar jam'iyyar PNDS tarayya, ƴan adawar sun jahilci sabon matsayin da dokokin Niger suka tanadar wa sarakunan gargajiya a yau.
Ba wani zancen unhani da su bane. Abinda mutane ba su sani ba, doka ma ta saki bisa ga sarakunan gargajiya. Sarakunan gargajiya yanzu ba auxiliary bane su dibi wata doka da anka doka a assembly. Abinda sarakunan gargajiya suke yanzu suna cikin organization administrative, ma'aikata ne cika. Don ka kina abinda zama ma'aikata dole in shugaban ma'aikata na gudan Niger ya tai gauri sarakuna su tawo. Babu taka doka wannan waje. Misali na biyu, kowa san muna cikin babban hatsari wajen harkar tsaro Afrika da West duka. In ku diba nasu, abinda ya sa yau Niger muna cikin kwanciyar hankali relative dan suna cika aikin su sarakuna da masu garuruwa, duk abinda ya faru cikin gari suna ba hukuma labari.
Tuni dai jagoran ƴan adawa Alhaji Sani Umaru ya rubutawa kungiyar sarakunan gargajiya wasiƙa wacce a cikin ta ya gargade su da su nisanci kansu daga harkokin siyasa.
Dumbanin labarin su kuma mu muna cikin karkara, muna gani, muna ji, muna gani abinda yake. Kenan zamu shigar da ƙara kan wannan. Sannan in shi gwamnatin hankali ya kubce mishi, ai su sarakan da masu garin da hankalin su.
Domin mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na ƴan adawa da ma wasu masu bin diddigin tafiyar siyasar ƙasar da Niger, ƙungiyar sarakunan gargajiya ta bayyana cewa za ta fitar da sanarwa nan gaba kaɗan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumina Barma. Yau rana ce da zamu bude muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555 sai a sa alama tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Zaria. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam.
Yawa, Haji Alkali Mustafa Sakwata, kana tare da Kabiru Kwangila Zaria a tarayyar Najeriya.
Malam Kabiru, menene gudunmuwarka a yau?
Ni dai gudunmuwana a yau abinda nake so in kira, ina kira ne ga ƴan uwana ƴan Najeriya musulmi da Krista. Da tare mu zauna lafiya, Najeriya tamu ne. Musulmi ba zai iya koran Krista ba, Krista ba zai iya koran musulmi ba. Mu tare mu zauna lafiya, mu ba gwamnatinmu haɗin kai, samu ci gaba, ƙasa
wata kasan ke koyi da mu abinda zan iya faɗe kenan ina ba kowa da kowa fatan alkhairi Allah ya sa ku tashi lafiya
to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je da matur wane ne akan layi
assalamu alaikum
amu alaikum assalam wake magana
kuna tare da gubban zam shugaban kungiyar zabi sanka da taimakon juna na karamar hukumar da maturu
Bubu wanzan muna sauraron ka.
Da ra'ayina yau shine kan waɗanda suka yi ba baki rai da dukiyar jama'a lokacin wutar gwamnati da ta wuce. To muna roƙon wannan gwamnati da ta zo mana mai adalci duk wani wanda aka samu da ba baki rai da dukiyar jama'a a gaggauta ɗaukan mataki a kansa domin gaskiya jama'ar ƙasa suna cikin wani hali na halin hakulagi. Shine muke so a kwato mana dukiyarmu a ci gaba mana da aiki da ita a ƙasa domin kowa ya amfana wannan shine ra'ayina
to
kuma bubuwan zam kasuwar da maturu shugaban kungiyar zabi sanka na karamar hukumar da maturu faduwar gwamnatin jihar Yobe
to madalla bubuwan zam mun gode kwarai da gaske bari mu ƙara koma da maturun wane ne adama wane ne akan layi na adama kana ji na to ina tunanin dai mun rasa na adamawa sai dai ai kokarin a saki kira to kada manta dai yau layika mabuɗe yake za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wane ne akan layi daga Yawure
to kuna magana da dan Asabe mai fata Yawure
dan Asabe muna sauraron ka
to da farko dai ina yi magwanacin janar Muhammadu Buhari fata
dan Asabe kana tare da ni to ina jin dai mun rasa dan Asabe muna dan samun dan tangarka kadan to jama'a kada a manta dai za a iya kira a yau a bayyana mana ra'ayoyi kada a manta babu wani maudu'i da muka saka za ku iya ku faɗi duk abin da ke zuciyoyinku yanzu kuma mun samu wani akan layi wane ne akan layi
Usman ne daga Dukku
Malam Usman daga Dukku muna sauraron ka menene ra'ayinka
Rari na nan gurin ba.
Muna jinka.
Rari na nan ba. Abinda Buhari yake ya kamata a ce ya dace da talakawa da san abin da yake ciki. Saboda mu magoya ba su talakawa. Muna gurin ba su a 100%. Sai dai ta kance cewa komai da komai talaka bai san ma me ake ciki a mulkin Najeriya.
To me ake ciki ne malam? Me kake nufi me ake ciki?
To har ga Allah talakawa suna kuka ana cewa za a daɗe kuɗaɗen da ake karɓa ya dace da ake an raba wa talakawa su ba su san abin da ake ciki
wato kana nufin kuɗaɗen da ake karɓa daga waɗanda suka kwashe kuɗaɗen a ringa raba talakawa kake nufi
yauwa ya dace da ake raba wa talakawa su ba san ta yadda ba
to ta yadda a raba talakawa ba tare da ta yadda raba talakawa
ya kamata ta andace a raba talakawa kuma sun fahimci ake ciki ba
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je dutse wane ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam wake magana a laj garba da karamar hukumar jahun muna sauraron ka menene ne a ranka a yau
ra'ayi na adam wai menene ne za mu kida mu masu da mai na hannan ke ba da yawa ya jin aiki kan mai
kana cewa masu sai da man ne suke yajin aiki ko masu da kunmun ko su kake nufi kenan
masu da kunmun ne suke yajin aiki wayo kamar da aiki ko me ne dalili
shin ana jin ana wahalar mai ne a yau ko kuma
wallahi a yau an fara wahalar mai cikin da masu yajin man nan wallahi
kana nufin a Jigawa a Kano ko a ina kenan
na'am
a ina kenan
a nan Jigawa da kuma zuwa Kano haka sauran su
to Allah ya sauke kwarai da gaske bari mu je Niger wane ne akan layi
Alhaji Malam Habu AMK
Alhaji Malam Habu muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
ni ra'ayina alƙallan Niger alƙallan na Niger
muna jinka
halo alƙallan na Niger su soke zaben deputoci saboda ba talaka suke karewa ba jam'iyyar su suke karewa sai je majalisa
to in an soke su wa za a aika kenan majalisa
yo ai ba a gwari suke ba jam'iyyar su suke karewa
To kana nufin a zauna haka a Niger ba tare da ƴan majalisu ba?
Yawwa, a zauna haka ne din da ba su da amfani ga talaka ya mai iya suke karewa.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu jefa taskun, wane ne akan layi?
Kana da magana, magana da baba Adamu da wuya
fa. To baba Adamu dan ka share rijiyan ka sai mu magana mana.
Ya kana jina?
Yawwa ina jin ka. Menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina.
Kana tare da mu malam?
Ina kan wannan abin da yake faruwa a Zaria ne da kuma hukumar Najeriya. Da take ci gaba da tsare mana jagoran mu Said Ibrahim Zakari Kizo. Ra'ayina akan wannan shine ina kira da babban murya a gare su gaggauta sakan mana jagoran mu, sannan kuma su biya mu diya na dukkanin ta'addancin da suka yi mana. Karkahin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Katsina, wane ne akan layi?
Malam Iliya Muhammad ne daga Katsina.
Malam Iliya, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina a game da babu kyauta ilimin na primary kyauta. Ni ba ke ra'ayina a nan gurin ina ganin inganta albashin malamai shi ne kaɗai bai magance wannan taɓarɓarewar ilimi.
Wato kana nufin a jiha ko kuma a ƙasa baki ɗaya ne?
A ƙasa baki ɗaya ya kamata a inganta albashin malamai kamar yadda aka inganta ma'aikatan lafiya ilimi.
Wato hanyar da za ta kawo ƙarfafa ilimi ke haka, hanyar da za ta kawo ƙarfafa ilimi kenan.
Yawwa, saboda malamai idan basu wadatar da albashi babu yadda za a yi su ji daɗin koyarwa.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Adamawa, wane ne akan layi?
Salamu alaikum, mu kana ra'ayina banji ne suke magana kai ba yanzu ai na kama.
Yau babu wani maudu'i, zaka kira ka bayyana mana abin da ke ci maka tuwa a kwariya ko abin da ke cikin zuciyarka.
Ba abu da yake ci min tuwa a kwariya kamar murna.
To ina jin dai mun rasa malam na Adama, malam Musa. To da dauga wayan kuma ka karshen daga wayan mu a yau, sai kuma ranar Talata idan Allah ya kai mu za mu ƙara bude muku layuka ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Mun gode da wanda suka sami kira da wanda ba su sami kira ba, sai a ƙara gwada mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Bari na fara da kullon kondo. Wasanni tara ake yi kenan yau cikin daren nan a NBA. Cleveland ta je Detroit inda Nikola Batum zai tarar da Portland a karawarsu na farko tun da ya dawo Cleveland din. A wasan rugby a rana ta 14 na top 14, Racing 92 da za ta tarbi Oyonnax ta ga komowar ƴan wasanta biyu, wato Teddy Thomas da Joe Rokokoko. A kwallon hannu, Montpellier ta sanar a yau din nan cewa ta ƙara contracting ɗinta da ɗan wasanta Baptiste Bonfons. Ya yaba da irin ci gaba da shi wannan ɗan wasan ya samu. A wasan kwallon kafa gobe Asabar ne za a koma buga kwallon kafa na league na ɗaya a ƙasar Kamaru bayan hutun watanni hudu, saboda fara wasan ne Union ɗin Douala za ta kara da Dragon ɗin Yaounde. Har yau a gobe din ne a gasan cin kofin CHAN 2016, Lyon Antwerp na ƙasar Kamaru za ta kara da ƙasar Cote d'Ivoire, za a buga kwallon ne da karfe 5 na yamma. A league na ɗaya a ƙasar Faransa, shugaban ƙungiyar Nice Jean-Pierre Rivière ya sanar a yau din nan cewa sun samu sabbin wasu masu zuba jari har guda biyu. Hakan ya biyo bayan tsayar da hannayen jari da tsoffin masu zuba jari suka yi. Har yau a league na ɗaya din, Steve Mandanda ba zai yi wasa ba a yau din nan a karawar Olympique na Marseille da Lille, bayan ya ji rauni a kafansa ne a wannan makon. Mai tsaron gidan na Marseille ya ce da mugun rawa gumakin tashi Mamadou Danda. Sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta lalashe takobin ganin cewa ta dakile hanyoyin shigar kudaden kungiyar ISIS wanda take samu ta hanyar saida man fetur da kuma ta farautin kayakin tarihi. Dangane da haka ne shirin ma'aikatar hakokin wajen Amurka na bada tukuici ta yi alƙawarin bada tukuicin dalan Amurka miliyan 5 ga duk wanda ya bada labari da ya taimaka wajen kawo gagarumin nakasu ga cinikaryar mai ko na kayakin tarihi dake taimakawa kungiyar ta ISIS wurin samun kudaden shiga. Kungiyar ISIS ta samu miliyoyin daloli ta hanyar cinikin mai da ba ta halal ba da kuma kayakin tarihin da suka sato daga Syria da Iraki wanda kuma suke amfani da kudaden wurin cin zarafi da gallazawa mutane musamman ma fararen hula. Wannan shine karo na farko da sakataren harkokin wajen Amurka ya bada umarnin bada tukuici akan labarin da zai kawo nakasu ga hanyoyin shigar kudaden na kungiyar ta ISIS. Duk wanda yake labari game da harkokin mai ko na kayakin tarihi da kungiyar ta ISIS ke fatauci yana iya sanar da hukumomin Reward for Justice ta shafin su na yanar gizo www.rewardforjustice ko kuma a kira lambar waya 1-800-877-3927. Duk labarin da aka bada za a dauki labarin tafkar na sirri. Tunda Amurka ta fara bada tukuici a shekarar 1984 an biya fiye da mutane 80 kudaden da suka shige dalan Amurka miliyan 125 ga waɗanda suka bada sahihan labarai da suka kai ga hana aikata ta'addanci da kuma kame wasu an sa su a gidan kaso. Ana iya samun mu a Twitter a twitter.com/rewardforjustice. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda kuma ya kama ga labarai amma a takaice.
To Sarfilo, ana cikin fargabar cewa cutar nan da sauro yake haddasawa da ake kira Zika tana daukar ƙara haɓaka musamman a ƙasashen nahiyar Amurka lokacin da dubban mutane da ƙasashe daban-daban za su dira a ƙasar Brazil domin salaci wasannin motsa jiki na Olympics na wannan shekara, abinda zai sa watakila cutar ta bazu zuwa ƙasashe daban-daban idan su wannan mutane suka ɗauke ta suka koma gida da ita. Yanzu haka magana nan da muke akwai mutane kamar 4,000 a can Brazil da suka kamu da wannan cutar wacce ke sa ana haihuwa jarirai masu ƙananan kawuna. Sannan gobe kamata a fara babban taron shugabannin ƙasashen Afirka a birnin Addis Ababa Ethiopia, inda kuma ake sa ran za a tattauna batun aika sojojin kiyaye sulhu zuwa ƙasar Burundi, amma Burundi ta ce sam kada a kawo mata waɗannan sojoji. Jiya Alhamis ne kamar jam'iyyun SANARED suka fito da sanarwar da ke ɗauke da roƙon ga ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ma sauran ƙasashen duniya na su aika da wannan runda domin kiyaye sulhu a can Burundi.
Da takaitattun labaran mu ka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, muna taya Umar Faruk Usman Gaidam da amaryar Sadiya Uba Alhassan murnar ɗauren aurensa da za a yi gobe Asabar da misalin ƙarfe 10 na safe in Allah ya kai mu a masallacin Alhaji Sunusu Ɗantata da ke unguwar Koki a kanan Dabo. Muna kuma taya Ibrahim Ɗahir murnar ɗaurin aurensu da amaryarsa Hajiya Maryam Hassan Lawal wanda za a yi gobe Asabar a masallacin Sultan Bello unguwar Sarki Kaduna. Haka kuma muna taya Muhammad Gali Ahmad da Shafa'atu Isa Salihu murnar ɗaurin aurensu da za a yi a gobe a Jos. Da fatan baki ɗaya, Allah ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.